Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya dukkan sazangon FM masu nawo computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lasariyar Juma'a 12 ga watan Agusta shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai.
Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi gaban gidan 'yan adawa da suka yi zanga-zanga da laifin tada tarzoma da ya kai ga sojoji sun harbe wani matashi har lahira. Wasu bama bama da suka tashi a ranakun Alhamis da Juma'a a yammacin wato a yammacin lardin kasar Thailand sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku da raunata wasu da dama. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta fara binciken tuhumar da ake yi wa gwamnatin Syria akan yin amfani da iska mai guba a yankin Aleppo.
To Allah ya kyauta.
A local government din karamin hukuma kai ba jiha ba karamin hukuma goza din ward a cikin ward 12 ko 13 ward 5 ne kai muke iya zuwa to a ciki ne aka samu case din
commissioner kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Misheli kan bullar cutar shan inna a yankin
to mu yanzu bukatun mu ga gwamnatin kasa a taimaka mu ta yi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala muna roƙon wannan gwamnati ta yi kokari ta magance wannan matsala ta tsada abinci ita ta yi addaba kasa yanzu ba ma batun aiki yi muke nema ba yanzu saboda bamu da ayyukan yi
wani matashi a Lagos kan ranar matasa ta duniya a Niger manoma da makiyaya suna zargi an kore su daga muhallansu kewaye da tafkin Chadi domin a baiwa kasar Saudiya hayar fidaye Jummai Ali tana tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum jama'a Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi gamayyar 'yan adawa da suka yi zanga-zanga da laifin tada tarzoma da ta kai ga wasu sojoji suka harbe wani matashi har lahira a babban birnin kasa a makon da ya gabata da kuma wasu masu rusau da suka yi sanadiyar mutuwar wani jinjiri sai dai jam'iyyar adawa ta UNITA ta yi Allah wadai da wannan zargin tare da kwatanta lamarin a matsayin ƙarya Zanga-zanga wacce da aka yi a ranar 6 ga watan Agusta a unguwan Zango da ke Luanda. Bore na yana zama wato ga jam'iyyar MPLA ne wacce ta jima kan mulkin kasar tun lokacin da kasar ta samu yanci shekara 1975 daga hannun turawa mulkin mallaka na kasar Portugal. Ana zargin jam'iyyar ta MPLA ne da wawurar dukiya yayin da al'umman kasar ke cikin kangin talauci. Mazauna yankin na Zango sun yi zanga-zangar lumanance akan wani shirin rushe gidajen su da aka yi domin faɗaɗa ayyukan gwamnati na ci gaba a yankin a cewar waɗanda suka shaida lamarin su da hukumomin da sun ce mutanen unguwar sun yi gine-gine ne a wani wuri da aka tanada domin gina sabuwar tashar jirgin sama
A kasar Thailand kuma wasu bama bamai da suka tashi jiya Alhamis da kuma yau Juma'a yammacin lardin kasar sun yi sanadiyar mutuwar mutane a kalla uku da raunta wasu da dama. Fashewar bam din sun auku ne a wajen shakatawar na Huahin wacce take mashigin tsibirin garin Surat Thani da kuma yammacin Trang. An yi amfani da waɗannan bama baman ne domin tayar da hankali da jimame a lardin kamar yadda shugaban 'yan sanda Chief Prayut Chan Ocha ya faɗa. A wani taro da aka yi makon da ya gabata miliyoyin 'yan ƙasar Thailand sun kada ƙuri'ar amincewa da kundin tsarin mulkin ƙasar saboda da amincewa da dawowar da sojojin shugabancin ƙasar. Shugabannin sojojin ƙasar sun ce wannan zai buɗe hanyoyin gudanar da sabbin zaɓe.
To jama'a kuna jin wayannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara binciken tuhuma da aka yi wa gwamnatin Syria akan yin amfani da iska mai guba a yankin Aleppo na ƴan tawayen kasar suke. Akalla mutane hudu ne suka mutu a wannan hali da aka kai, wasu da dama kuma suna shimfiɗe a asibiti suna numfashi da ƙyar. Rahotanni sun ce wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya faɗa a jiya Alhamis cewa inda an tabbatar da an yi amfani da wannan gubar, to zai zama laifi ne na yaƙi. Kimanin wata ɗaya kenan ake ɗauki ba daɗi, wanda ya ƙara ƙaimi a yankin na Aleppo a yayin da gwamnati da ƴan tawayen suke gwagwarmaya a kan wannan birni mafi girma na biyu a Siriya. ‘Yan rajin kare haƙƙin bala’adama sun ce zama a wannan wurin da ga fararen hula yana zama hatsarin gaske. Bacin hasarin gidaje sakamakon hare-hare da gwamnati take kaiwa da fadawa tsakiyar yaki, mazauna yankin kuma na inda ‘yan tawayen suke da yawa za su huskanci hare-haren iskar guba. Wata jami'a ta Amnesty International, Diana Seaman, ta ce a yau sun samu labari na uku na harin wato sanadari mai guba da aka kai a yankin Aleppo tun makonni biyu da suka wuce. Ta ce likitan da shaida musu wannan labarin ya ce an kawo musu mutane 60 wadda gubar ta shafa, mafi yawancinsu ƙananan yara ne, kuma dukkaninsu sun nuna alamu na rashin numfashi sosai da shakar guban da kuma wato tari da suke fama da shi. Da yake gwamnatin shugaba Bashar al-Assad yana da tarihi amfani da iskar gas a kan abokan karawansa, ya sa an ɗauki wannan tuhuma da ake mai da muhimmanci.
To, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa yau Juma'a cewa batu da ya yi cewa shugaba Obama ne ya kafa ƙungiyar ta'addanci ta ISIS wata ba'a ce kawai, kuma ya zargi 'yan jarida da suka sauya batun ma'ana suka mai da shi wani babban batu. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yana cewa rahotannin CNN suka ba da labari akan jawabinsa cewa ya ce shugaba Obama da 'yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat su ne suka kafa ISIS, wanda ke tabbatar da ba su fahimci ba a yake ba. Suka wato suka da Trump ke sha nan da can ya jefa cikin tsaka mai wuya, ba ma a wurin 'yan jarida kadai ba, har ma da 'yan jam'iyyarsa ta Republican. Wannan karo na biyu kenan a cikin wannan mako da wasu kusoshin jam'iyyar ta Republican suka fito suka bayyana matsayinsu cewa ba za su jefa Trump ƙuri'a ba. Kimanin 'yan jam'iyyar 70 ne, cikinsu har da tsoffin wakilan majalisa da manyan jami'an gwamnatin shugaba Reagan da na Bush, suka aike da takarda ga shugaban kwamitin zattowa na jam'iyyar Republican Reince Priebus cewa jam'iyyarsu tafi mai da hankali wajen taimakawa masu takarar 'yan majalisar dattijai da kuma ta majalisar wakilai ta tarayya maimakon sa ido kan harkar Trump.
Ana sa ran Michael Phelps da kuma Katie Ledecky da suke jagorantar 'yan wasan Amurka a gasar Olympics za su ci gaba da nuna bajimtarsu a yau Juma'a, inda suka mallaki mafi yawan kyautar zinari a ɓangaren masu ninkaya. A jiya Alhamis, Phelps ya lashe kyautar zinari a baya-bayan nan na ninkaya na mita 200, a yau kuma zai yi takara ne a kan ninkaya na mita 100. Ita kuwa Ledecky, wacce sabuwar shiga ce a gasar ta Olympics, za ta kara ne a ninkaya na mita 800. Idan kuma har ta samu wannan nasara, hakan na nufin ta lashe baki ɗan kara wadda aka yi na ninkaya mita 200 da mita 400 da kuma mita 800 a gasar wasannin da ake yi a birnin Rio na ƙasar Brazil. Shi kuwa Phelps, idan har ya samu nasara a kara wadda zai yi a yau, hakan zai ba shi damar samun kyautar zinari uku kenan a wannan gasa, kuma zinari na 23 a baki ɗayan wasanni Olympics da ya halarta a rayuwarsa.
Labaran duniya kenan a gameji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Doma da la, za mu kawo muku rahoto kan ranar matasa ta duniya. Da farko, gwamnatin tarayya tare da hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya za su fara rigakafin cutar polio wacce ta bulla a baya-bayan nan a jihar Borno. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Haruna Misheliya, wadda ya tabbatar da haka a hira da muka yi da shi, ya ce tuni har an fara aikin rigakafin.
A local government ɗin, ƙaramin hukuma kai ba jiha ba, ƙaramin hukuma goza ɗin. A cikin ward 12 ko 13, ward 5 ne kawai muke iya zuwa ciki. So a ciki ne aka samu case ɗin.
To,
kuma a camp na Muna, wanda yana hanyar Ngala, kuma wannan mutane ne wanda aka ciro su daga kanana hukumomi kamar Mafa, Dikwa da Marte, sune suke zone a wannan kampin.
To
su ma kwananan ne aka cito wayannan area.
To wadannan wannan cuta dai ta bulla ne a sansani na inda yan gudun hijira suka tattaru.
Madalla.
To yanzu waɗanne matakai aka ɗauka cikin gaggawa na takaita yaduwarta?
Madalla. Da muka samu wannan labarin ma tun jiya mun riga mun je can Goza da helicopter. Akwai partners da suke dan taimakon mu, ma'aikatan masu aiki sun je jihar Goza da helicopter. Duk yaran da suke area da aka samu wannan abu ma already tun jiya an riga an musu rigakafi dukkansu. Kuma bugu da kari waɗanda suke kewaye ma an da ɗauki sample don a bincika.
To
wannan kaman rapid response kenan.
To
wannan ma an yi shi a wannan muna inda wannan gudun hijirar mutanen suke. An je can an yi duk yaran da suke area kekewaye da area an yi musu rigakafi duka. Kuma an dauki samples har yanzu waɗanda suke kewaye da su.
To
amma banda wannan jihar Borno da federal government suna shiri daga Litinin za a fara rigakafi gaba daya wannan kanana hukumomin wanda bisa ga miki da mukai da minista ko ne sati biyu za a yi immunizing Borno gaba daya har da kanana hukumomi na jihohi na wanda muke kurkusa da su.
To
so that mu tsayar da wannan barkewan ciwo din.
To me zai faru ga waɗannan yankuna da ba za ku iya zuwa ba fa?
Eh to kaga malam ai sai kana da rai za ka yi aiki. To inda ba za ka iya ka shiga ba ko kuma sojoji ba su ba mu izini muna iya mu shiga ba, sai dai mu yi taya inda muna iya shiga ɗin. Ai tun dama can duk lokacin da ana rigakafi duk wuraren da sojoji sun riga sun kwato kuma za mu iya mu je muna zuwa ana musu rigakafi. Ba inda za ka je yanzu inda muna da yanci mu je ba wani matsalan security wanda yaran ba a yi musu ba. Matsalolin yana tasowa ne daga waɗanda aka kwato wurin sababbi aka fidda su. To su ɗin wasu sun ɗiba wajen shekara hudu shekara uku ba a iya an musu immunization ba. Nan ne inda muke da matsala da su.
Kun san polio abai da jobare alakana mai kiruku. Jarama ma Allah Ubangiji karaba mu da ciwon polio.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Michelia Akaji. Yau 12 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin ƙara mai da hankali kan buƙatun matasa a duk faɗin duniya. Ana gudanar da bita da laccoci game da hali da matasa suke ciki da matakai da za su kawo ci gaba. Ga Babangida Jibrin da ci gaban wannan rahoto.
A shekarar 1985 ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana, tare kuma da zayyana wasu sharaɗa guda 15 da ake fatan samarwa matasa domin samun rayuwa mai kyau. Daga cikin waɗannan sharuɗoɗi dai sun haɗa da samar da ilimi, aikin yi da kuma kawar da yunwa da fatara da kawo ƙarshen faɗace-faɗace a tsakanin matasa. To sai dai kuma a nan Najeriya bisa ga dukkan alamu har yanzu matasa na ci gaba da ɗanɗana kudarsu dangane da ƙarancin ayyukan yi wani lokaci ma dai da rashin ilimi. Ga dai ra'ayin wasu matasa a birnin Lagos.
To mu yanzu buƙatanmu ga gwamnatin ƙasa a taimaka mu ta yi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala. Muna roƙon wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta magance wannan matsala ta tsadar abinci. Ita ta yi addaba ƙasa yanzu ba ma batun aikin yi muke nema ba yanzu, saboda ba mu da ayyukan yi. Kuma inda aikin ma ba za ka same shi ba kamar yadda ya kamata, in ka yi yau gobe samuwa, sai an cinye goben kowa ba lalle ba ne ba a samu.
Buƙatar matasa a ƙasar nan shi ne samo su aikin yi. In aka samu matasa aikin yi, to lalle za a magana, za a kange su daga shiga waɗansu harkokin wanda waɗansu halaye wanda ba su dace da su ba, kamar fasakwauri da sasa-sasa da kuma 'yan ɗauke-ɗauke. Duk wannan yana rashin aikin yana ɗaya daga cikin abin da sun suke aikata irin wannan mugun ayyuka. Sannan wani lokacin da muke ciki fatara ta yi yawa, abinci ya yi tsada, tsadar rayuwa ta samu al'umma. Ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan ɓangaren.
Is unemployment, and when somebody does not have any job the next thing to think about is to steal, and that is why we have so many armed robbers around.
Tace ko shakka babu akwai matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa, wannan ma ke sa su shiga wasu kungiyoyi na asiri da kuma kungiyoyi na tashin hankali ko kuma sace-sace kai har ma dai da fushi da makami. Don haka ina ganin ya kamata gwamnati ta samar da aikin yi ga matasa. A bangarenta dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta jaddada kudurinta na samar da ayyukan yi kimanin 6,000 ga matasan kasar. A cewar mai baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara akan harkokin matasa, Alhaji Nasiru Sa'idu Adahama, gwamnati a shirye take ta samar da kamfanonin masaku a shiyoyi 6 na kasar nan, inda kowane shiya ake fatan ɗaukar matasa ma'aikata kimanin 1,000. Babangeji Brim, murya Amurka daga Lagos.
A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin kare haƙƙin manoma da makiyaya sun koka kan wani shiri da suke zargin hukumomi suka ɗauka na raba su da muhallansu da gangan da kewaye da tafkin Chadi, domin ta bada shi haya ga wani kamfanin kasar Saudiya na tsawon shekaru 99 kan miliyan 500 na sefa kowace shekara. Ga Suleiman Mini Barma da cigaban wannan rahoto.
A wani ƙarshen taron ƙarawa juna sani da suka gudanar a Yamai ta wagogin manoma da makiyaya daga yankuna 8 na kasar Niger a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyin da suka hada da ANDD, Ash, Moriban, Aren da Alternative, suka bada sanarwar samun labarin wani shirin bayar da hayar wani fili mai faɗin eka 120,000 a yankin tafkin Chadi, inda dubban jama'ar yankin Difa ke ayyukan noma da kiwo. Ya zuwa yanzu tantaunawa ta yi nisa tsakanin shugabannin majalisar yankin Difa da kamfanin Al-Khuraish for Trading and Industry na Saudiya akan wannan batu, inji Musa Cangari, jagoran kawancan kungiyoyin kare haƙƙin mazaunan karkara.
Waɗanda suke tantaunawa da waɗannan mutane suna gani abu ne wanda zai kawo ma kasar mu alheri, zai kawo ma talakawa alheri. To mu ba mu gane shi haka ba, tunda in aka raba aka doki hilaye wanda talakawa ya kamata a ce gwamnati ta taimaka musu, su yin anhwani sun huddo alheri daga ciki aka ba wata kamfani, su kuma bisa noma da kiwo suka dogara. Kenan zaka zama lebura a cikin gwananka wanda wani zai yi hayanta. Kuma a takardun da suka rubuta sun nuna cewa abin da suke zaton za a samu, na farko ita conseil regional kaman karamin hukuma na jiha, abin da za su samu kudi miliyan 500 za a zuba musu kowace shekara akan hayan eka 50,000.
Kauyuka kusan 100 ne hukumomin Nijar suka tayar daga kewayen tafkin Chadi a watannin da suka gabata saboda dalilan tsaro. Sai dai bayyanar labarin shirin bayar da hayar kewayen wannan tafki ya fara jefa shakku a zuciyar mazaunan yankin Difa.
Ni ne Mara Muhammadu daga Difa nike. Ni wannan abu ba a shawarci mazaunan karkaran Difa ba. To wannan labarin yanzu ya nana ya dama kowa, kenan mutane ca suke ma kenan dan a sai dama mutane ne aka kore su daga gidajen su, haka ake tsammani. Ko kuma mutane sun sa akan su dama Boko Haram kin ma kenan dan shine aka kai musu Boko Haram.
Kauntan kungiyoyin manoma da makiyayan ya sanar cewa zai ci gaba da kokowa dan ganin wannan shiri bai kai labari ba.
Mu a matsayin mu na gungu mai sa ido kusa ga yanci na ɗan kasa a game da ce maka, za mu duk iyakaci abin da muke iya yi dan saboda mu hana irwa na abubuwa su zo. Amma mu kadai ba za mu iya ba sai da goyon bayan jama'a, sai da fahimtar shugabanni wanda ya kamata su san nauyin da ya rata a wuyansu. Ga abin da aka tambaye ku, kar ku bari ku je kuna mana wani abu wanda zai samu cikin matsala.
Kungiyoyin manoma da na makiyayan da ke cikin wannan fafutuka sun ce bincikensu ya gano cewa kamfanin Al-Khuraish na da masana'antu a kasashe da dama kamar su Saudiya, Egypt da Sudan, sannan yana da hulɗa da kamfanoni da dama a Faransa, yana kuma sa ran girkuwa a Niger ta hanyar wani reshen da ya kafa mai sunan Fleuve Niger SA. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai.
Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 20. Ga Mahmud Lalo da shirin Duniyar Amurka, sabon shiri da za mu gabatar muku ba ga Jummai Ali kamar yadda na faɗa tun da farko ba.
we have Nigerians
that are very educated. Kano har yanzu ba a fitar da matsaya ba magana ta gaskiya.
A nan kasan duk hanyar da za a yi mene.
Ma assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar. A cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako zamu mai da hankali ne kan wasu batutuwa da suka shafi ƴan Najeriya amma mazauna nan Amurka kuma mun samu mun zanta ne da wasu shugabannin Najeriya a gefen taron kungiyar ƴan arewa ta zumunta da suka halatta a ƙarshen makon da ya gabata. Bincike ya nuna cewa akwai ƴan Najeriya da dama masu hazaka da suke taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin wasu ƙasashe a sassan duniya. Kamar yadda mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin ƴan Najeriya mazauna ƙasashen waje a Bike Dabiri ta jaddada a zauren taron kungiyar zumunta a birnin Silver Spring da ke jihar Maryland a nan Amurka.
Muna da ƴan Najeriya masu ilimi, masu zafin nema, masu taka rawar gani inda sukan tallafawa tattalin arzikin duniya.
To hakan da yana faruwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsaloli daban-daban a fannonin rayuwa. To shin wace irin gudunmawa ya kamata ƙwararru ƴan Najeriya mazauna Amurka da sauran ƙasashe ya kamata su riƙa bayarwa wajen gina ƙasarsu? Mai martaba Wamban Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, shine wanda ya wakilci mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu a wajen taron. Ya kuma yi mun bayani a wannan tattaunawar da muka yi da shi.
To abu muhimmanci shine mu gawa al'ummarmu da suke zaune a nan Amerika da dukkan fadin duniya cewa akwai miliyoyin mutane da suke son su samu wannan tsarin da su suka samu kansu a yau amma Allah bai ba su ba. To wannan ya zama na wata baiwa ce ko kuma wani falala ce daga Allah. To duk wanda Allah ya yi wa irin wannan ya kyauta ya kanga ya ga idan ya yi abin nan me ya shi kuma zai bayar wanda zai zama na taimako ga waɗanda Allah bai ba su irin wannan iko ba. Saboda haka abu na farko shine su yarda cewa wannan abin da suke ciki ko kuma kasashen nan da suka je suke samun suka samu aiki suke tafiyar da rayuwarsu yadda ya kamata ba wayansu bane ko karfinsu ya ba su opportunity suka samu kuma Allah ya taimake su. Saboda haka kullun ya kyautu ku dinga mutane su dinga dubawa su ga idan nayi abin nan ni kuma wani irin gudunmawa zan ba wa kasata. Domin mafi yawanci duk wanda suke nan idan ka bi su ka bibiye su za ka ga tun daga primary din su wata kala zuwa secondary har zuwa university din su kafin su kawo nan gwamnatoci ne suka taimaka musu har suka kai wannan matsayin. Saboda haka ya kyautu su duba su ga to mu kuma wani irin gudunmawa zamu ba wa al'umma domin a samu cigaba.
Irin fucin da ƴan Najeriya suka yi a nan Amurka a fannoni daban-daban ya kai ga Dr. Dalhatu Umaru dan asalin jihar Adamawa daga Najeriya. Shi ya zana taswirar ginin filin tashin jirage na birnin New Orleans da ke nan Amurka.
A nan kasan duk hanyar da za a yi ni ne chief engineer structural engineer sai na sa hannu. Akwai wani daya wanda yana bi na shi ma dan akwa Ibom ne dan Najeriya ne shi ma sai ya sa hannu kafin aiki ya tsara kowane hanya a nan kasan da kuma duk structure wanda government sun saka zai fi 5-star hawa biyar duka sai mun sa hannu.
Kuma ƙwarewa ku ce sa aka sa ku a wannan matsayi?
Duwayen da ita ma take halartar taron na zumunta shirin duniyar Amurka wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatarwa ya zanta da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Bagudu. Ita kuma ta yi kira ne ga ƴan uwanta mata mazauna nan Amurka da sauran ƙasashen waje da su duba irin halin da musamman ma mata mazauna karkara ke ciki domin kawo nasu ɗaukin.
Ace in tana da ilimi zai zama na gidanta ya zama daidai yaran da za ta haifa su ma akwai abubuwa da dama da za su ƙara ma ƙasa. Shi yasa ni na gani in muka samu mata sosai daga nan ƙasashen waje su taimaka ma 'yan uwansu da ke can gida musamman wayanda ke kankara wanda mafi yawa ma su ne ke neman buƙatar nan. In suka haɗa kai suka haɗa gwiwa za su iya su taimaka wajen neman ilimin nan da kuma koya musu abubuwan da ya kamata da tafiyar da rayuwa gaba ɗaya.
To yanzu kuma bari mu ɗan karkata akalar shirin kaɗan. Idan ba manta ba an yi ta cece ku ce a 'yan makonnin da suka gabata dangane da gina dandali ko kuma alƙairar shirin fina-finai a jihar Kano. Mun yi amfani da wannan dama inda muka tambayi Wamban Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kan yadda masarautar ta Kano ke kallon wannan lamari.
matsayar masarautar Kano har yanzu ba a fitar da matsaya ba magana ta gaskiya, amma dai kullun abin da muke jawo hankalin al'umma shine idan wani abu sabo ya fito, dukkaninmu da sarakuna da malamai da 'yan siyasa da matasa a zauna a samu haɗin kai a tattauna abin nan a samu mafita. Yana da muhimmanci domin duk inda aka samu haɗin kai insha Allah ba za a rasa mafita ba, Allah zai taimaka mana. Amma a halin yanzu ina baka tabbacin cewa masarautar Kano ba ta tsaya da wata matsaya ba, sai dai tana ci gaba da tattaunawa da dukkan jinsi na kowane al'umma domin a fahimci yadda abin nan yake, kuma in Allah ya yarda za a samu mafita wacce za ta zama alheri ga mutanen Kano da arewa baki ɗaya.
Bamban Kano Alhaji Aminu Ado Bayar kenan. Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin a mako mai zuwa. A madadin Mahmud Lalo da sauran daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, nake cewa mu huta lafiya, a kuma yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To, madalla gaida Mahmud da tawagarsa, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta ce, Allah sarki, yau take ranar matasa a duniya, sai dai kai co, saboda mu matasan jihar Yobe mun tura mota ta taho tana bile mu da ƙura. Allah dai ya canja mana shugabanni masu kishin talakawa ba masu kishin aljuhunsu ba, daga Adam ga Shuwa. Allah sa waɗanda shugaba Buhari ya naɗa a matsayin masu bashi shawara su zama masu bashi shawarwari masu kyau ba tare da son zuciya ba, don masu iya magana na cewa ba mugun sarki sai mugun bafade, daga Sade Sa'idu Daura. Hakika wannan hukumar malamai da gwamnatin Borno ta kafa domin tantance malamai masu wa'azi yayi daidai, domin yin hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsauraran ra'ayin addinin musulunci, inji Naziru Abubakar Sabo Gusau. Fatan alkhairi a gare ku muryar Amurka. Saki kullar ciwon polio da aka samu a arewa maso gabashin Najeriya ba karamin koma ba ne a kokarin da hukumomi suke yi na kauda cutar daga doron duniya. Da fatan za a zage dantse domin hana yaduwar cutar, daga Mansur Almu Gumel. Abin da ya sauka kenan cikin wasiƙun, a ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. To, madalla, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sai a gyara ga zama ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi gaban yar'an adawa da suka yi zanga-zanga a kan laifin tada tarzoma da ta kai ga wasu sojoji sun harbi wani matashi har lahira a babban birnin ƙasar mako da ya gabata, kuma wasu masu rusa sun yi sanadiyar mutuwar wani jariri. Sai dai jam'iyyar adawa ta UNITA ta yi Allah wadai da wannan zargin tare da kwatanta lamarin a matsayin ƙarya. Zanga-zangar wacce aka yi a ranar 6 ga watan Agusta a unguwar Zango da ke Luanda yana zama bore ne ga jam'iyyar MPLA, wacce ta jima tana mulkin ƙasar tun lokacin da ƙasar ta samu 'yanci a shekarar 1975 daga hannun Turawan mulkin mallaka na ƙasar, wato Portugal. Wasu bama-bamai da suka tashi a ranakun Alhamis da Juma'a a yammacin lardin ƙasar Thailand sun yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane uku da raunata wasu da dama.
To, malala a gai da malam baba ya kuma ƙirin masu haro, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can baya lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda kamar da kuka sani yau rana ce ta ƙofa buɗe, za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar na madadin baba ya kuma ƙirƙirar ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da kuma ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya riƙa mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, amma kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe sun kunno kai, kuma ina kyautar zaton maganar ranar matasa tana ɗaya daga cikin abubuwa da za a fi mai da hankali a cikin shirin. Ai sauraro lafiya.